نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء أن مسلاة شمي البركة مسلاة شمي اللغة أن تشكين غرم بوشي أولا يمتشي من البركة نجوماء يو 23 غوتر رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1436 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 7 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi. Ga tambayoyi gabanin mu fara karatu, za mu ansa in kadan daga cikin su. To, wannan yana tambaya cewa meye matsayin naman da aka da boka ya ba da umarni a yanka a yi sadaka da shi, to ina matsayin cin wannan naman ko biyar da aka yi da wannan naman? To, dukkan wani yanka da za a yi ba don Allah ba yanka ne aka yi ko da sunan Allah ko kuwa a yanka ma wani ne ba Allah ba, wani haramun ne a ci wannan nama. Allah ta'ala yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ka ce sallata wa nusuki da yankana. Nusuk, yawa daga cikin magabata sun fassara nusuk da yanka, wato yanka dabbata. Wa salli li rabbika wanhar, ay wanhar li rabbika, ka soki abinka, abin layyarka ko abin hadayarka, lirabbika, ga ubangijinka shi kadai, kamar yadda shi kadai kake wa sallah ba ka yi don wani. To, haka nan yankan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'anallahu man dhabaha li ghayrillah, Allah ya la'anci duk wani wanda yanka don wani Allah. Saboda haka yawanci bokaye za su yi umarni a yanka ne da biyayya da umarni da suke bi na shaidaninsu waɗanda suke ba su wannan umarni. Saboda haka su suke sa su a yi wani yanka, shi ya sa shi kansa abin da za a yanka ɗin sai sun faɗi wasu sifofi, a ce masa taure baƙi wanda yake bai cika shekara biyu ba ko mai wata 18, irin wannan sifofi ne da za a bayar. To, kaga alama ce da take nuna cewa wannan ba dan Allah ake yi ba. Saboda haka mutumin da ya san wanda ita ce manufar yankan, to ya kamata ya guje ma wannan wankan kai ya ce. Sai tambayar su ta biyu, ya ce zai iya yin tarawihi kuma ya ƙara yin tahajjud. To, kamar yadda muka sha faɗa, da qiyamul layl da witr da tarawihi da tahajjud duk abu ɗaya ne, duk ana nufin sallar dare, sallar da ake yin ta da daddare. In ka ce da ita alwitr, to saboda za a rufe ta da wata raka'a guda ɗaya wacce ba ta da irwa, shi yasa ake kiranta alwitr. Haka nan qiyamul layl, sallar da ake tsayawa a yi ta cikin dare, daga lokacin daga bayan sallar isha'i, daga wannan lokacin qiyamul layl ya fara. Duk sallar da za ka yi tana cikin qiyamul layl, matuƙar an gama sallar isha'i, to lokacin sallar qiyamul layl ya fara. Tarawih, wanda an kirawo ta tarawih da wannan suna duk da cewa bai zo a cikin wani nassi na hadisi ba, sai dai kasancewar a lokacin suna tsawaita karatu. In sun yi raka'a biyu suka yi sallama, sukan ɗan huta kafin su tashi su kawo wasu raka'o'in biyu. To, wani ɗan hutun shi ne tarwiha. To, tunda za a yi ba ɗaya ba ba biyu ba, shi ne in aka haɗa su jam'i sai a ce tarawih, wato hutu da ake samu tsakanin kowace raka'a biyu, shi ne dalilin kiran sallar da wannan suna tarawih. Tahajjud kuma shi ne ka tashi ka ƙaurace wurin baccinka, minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak, ka tashi da daddare ka ƙaurace wurin kwanciya da wurin bacci, shi ne ake cewa tahajjud. Saboda haka duk abu guda ne, illa iyaka mutun da an saba yin tarawihi a farko farkon dare, ita kuma tahajjud din shine in an shiga goman karshe sai kuma a zo ayi sallah tsakar dare, to sai wasu suke fahimtar kamar ta tarawihin wata sallaci mai cin gashin kanta, tahajjudi wata sallaci mai cin gashin kanta, dukkanin su sunan su qiyamu ramadan. Idan kai a farkon dare kai qiyamu ramadan, in kai a cikin dare kai qiyamu ramadan, tsakiyar dare karshen dare da sunan su qiyamu ramadan, mutukar dai a cikin daren kai sunan wannan sallar qiyamu ramadan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kamar yadda Aisha radhiyallahu ta'ala anha ta rawaito cewa yana sallah raka'a 11 baya karawa akan raka'a 11. Akwai ruwaya a cikin Sahih Bukhari yana sallah raka'a 13, wannan suka ce idan aka hada da wadannan nafilu guda biyu da yake yi sai suka kai raka'a 13. To Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan sallaci raka'a 11 zuwa 13 a kowane dare. Wannan ita ce abinda aka ya tabbata a sunnance cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallata a duk qiyamul layli, insa bai sallaci sama da wannan ba. To wannan shi ya jawo takaddama tsakanin malamai tun da jumawa cewa to mutun na da damar ya kara sama da 11 ko ko a kada ya wuce 11-13 din kamar yadda ya tabbata. Wasu daga cikin malamai sun takaita abin zuwa 11 cewa tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam 11 yayi, to ya kamata mu ma mu dakata a nan, saboda mafificiyar shari'a wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, mafificiyar shari'a ita ce shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kara ba, to ma mu kada mu kara. To wannan akwai daga cikin malamai da yawa da suka tafi akan wannan, da Imam Malik shi kansa abinda yazo a cikin littafin Al-Hawadith wal Bid'ah na Abu Bakr al-Tartushi, cewa raka'a 11 ita ce tafi masa yafi sha'awar 11 din, wato tsayawa akan wannan adadi. Wasu kuma daga cikin malamai suna ganin abun abu ɗaya yake, saboda Annabi ya ce salatul layli masna masna, fa idza khashiya ahadukum as-subh falyusalli raka'atan falyarka raka'atan tutiru lahu ma qad salla wa tutiru lahu ma qad salla, cewa sallar dare biyu 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 ce. Idan mutum ya ji tsoron asubahi, to ya kawo ɗaya wacce za ta bayar masa da sallar sa wutiri. To suka ce kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada adadi ba, kawai ya ce masna masna masna, sai ya ce in ka ji tsoron gudowar afijar, kaga akwai yiwuwar kai tai kenan har ya wuce, tunda kawai magana tsoron gudowar alfijir akai. To saboda haka waɗansu suke ganin haka, wasu kuma suka tsaya a tsakiya, kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya tsaya a tsakiya kan cewa idan ka yi doguwar raka'a, wato ka yi dogon karatu, to sai ka rage yawan adadin raka'o'i. In kuma ka yi gajeren karatu, to sai ka yawaita raka'o'i. Wannan shine maganar shi Ibn Taymiyyah, shi yana ganin in ka yi karatu mai tsawo kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a sallarsa, yana tsawaita karatu kamar yadda Aisha radhiyallahu ta'ala take faɗa, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, yana sallatar raka'a hudu, kada ka ce ma zaka tambaye ni irin kyansu da irin tsawonsu. Kuma hadisin Abdullahi dan Abbas yana nuna irin doguwar, wato doguwar tsayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, ya karanta suratul baqara daga farko har zuwa ƙarshen ta, sai ya dauko surar nisa ya karanta daga farko har zuwa ƙarshen ta, ya dawo ali imran ya karanta daga farko har zuwa ƙarshe. To kaga wajen izu 10 a raka'a ɗaya. To kaga babu shakka kan ma ka tambaya, shi yasa Aisha ce kakka ce za ma ka tambayi irin tsawon. To shi Ibn Taymiyyah yana ga in an yi dogon karatu, to sai a takaita adadin raka'o'i kamar yadda manzo Allah ya yi. In an yi kuma gajejjerun abin nan raka'o'i, to sai a yawaita su. To da wannan dai wasu suke ganin za a iya wucewa, wasu kuma suna ganin cewa tunda dai Annabi bai wuce ba, to a gaskiya ya kamata mu tsaya iya sawa'un mun yi dogaye ko mun yi gajejjeru. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance tsakanin dogo da gajeriya ba, tunda yayi iya 11, to mu ma mu tsaya iya 11. To akwai wanda daga cikin malamai da suka dage kwarai da gaske kamar Sheikh Nasiruddin Albani, har ma rubuce-rubuce akan wannan mas'ala din da shi da almajiransa akan cewa ba a wuce adadin. To wasu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun gamsu da wannan fahimtar tashi, kuma fahimta ce wacce ta samo asali daga irin girmama sunna da jin tsoron yin wani abin da da ya saba wa sunna saboda haka in ka ga mai wannan fahimta din kai koda ka saba masa to ka girmama shi tsabar kokarin ya kiyaye kai ya fada cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba shi yasa shi ya tsaya akan wannan fahimta shi kuma in ya ga wanda yayi fahimta irin ta su Ibnu Taymiyya misali shi ma kai ya tsananta masa ko ya jefe shi da bid'a ya fahimci cewa wata mas'ala ce da malamanmu na sunna sun yi sabani akan ta kai ya matsa masa akai saboda na ga yadda wasu idan wani ya ga mai cewa a tsaya kan 11 sai kaga ya bude masa wuta ko kuke kawo rarrabuwar kai ko kuke kawo abin nan ya kamata ka gode masa koda ka saba masa ka ce saboda tsabar baya son ya ga cewa an yi wani abin da babu shi a sunna shine yasa ya tsaya wannan matsayin kaga abin a gode masa ne ba abin a soke shi tunda a nassi ba ka da nassin da shi yake da nassi karara cewa baya wuce la yazidu annabi ce lafazin cewa la yazidu ala 11 raka'a baya karawa akan raka'a 11 kaga shi yafi ka nassi karara kai abinda kake da shi shine ijtihadi salatul layl masna masna wanda shi a yana da ansar da yake bayarwa shi ma akan wannan saboda ya ce hadisin an tambaye annabi kaifiya ne ba kammiya ba an tambaye shi ya ake yin sallar ba adadi nawa ake yi ba tambayar ba kan barci tambaya ce akan kaifa saboda mai tambayar cewa kaifa salatul layl ya rasulullah kaga kaifiya ya tambaya sai aka ce masa ai bibi ake yi ba cewa kam adadin salatul layl ba sauraka shi wanda yake da wancan ra'ayi yana cewa wannan hadisi salatul layl masna masna bayani ne akan kaifiya kammiya kuma hadisin Aisha ya nuna mana kammiya to kaga ai in karfin hujja ne yana da ita to amma wannan tunda mas'ala ce da aka dade ana sabani akan ta bai kamata zama an ta da jijiyar wuya akan ta ba saboda haka in kaga cewa za ka yi 11 kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ko 13 to fa biha wa ni'mat kuma ka samu ladan kwatanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi kuma yake ganin a zai yi tarawihi kuma ya dawo ya yi tahajjudi a yi tahajjudi da shi to shi ma ka ɗauka kuɗayen lada da ya sa ya haka da kuma fahimta da an samu daga cikin magabata wanda suke da ita saboda haka shi ma kada a tayar masa da jijiyar wuya wannan dai shi ne ni batuna dangane da wannan matsala idan ni zan yi 11 zan yi ko 13 idan wani zai iya cewa to malam kai ya za ka yi sai kuma tambayar sa du'a'ul qunut ko du'a'ul abinan qunutul witri ana yin sa ne kafin ruku'u ne ko bayan ruku'u to qunutul witri ana yin sa kafin ruku'u wanda yake ce sunna kafin ruku'u qunutun nawazil da ake yi a salloli biyar su ne ake yin shi bayan ruku'u inna nawazil ne wato wata musiba ce ta'addabi musulmi ake addu'a Allah ta'ala yayi ta salloli biyar to su ne ake yin su bayan an yi ruku'u addu'a amma ita ta wutri ana yin ta kafin ruku'u sai wani da ya rubuto yana tambayar cewa me ingancin wannan hadisi حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم حديثي صحيح أنا شكي مسلم حديثي صحيح أنت بي سعيد بن جبير قبل أزم رجب a lokacin a cikin watan Rajab din ne aka yi masa wannan tambaya kamar ana so a ji akwai wani hadisi keɓantacce da ya zo a kan watan azumtar Rajab sai ya ce na ji Abdullahi ɗan Abbas yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi har ma mu riƙa cewa baya ajewa wani lokaci kuma yana aje azumi har ma mu ce baya yi to kaga wannan ansar ta Sa'id ibn Jubair tana nuna cewa ba wani hadisi da ya inganta game da azumtar watan Rajab sai dai idan mutum ya kasance mai azumta ne ma'ana mai yin azumi ne irin ko siyamu Dawud misali ya shayo gobe ya ajiye ya shayo gobe ya ajiye shigowar Rajab ba zai sa ya ajiye ba ko ko yana yin siyamu ayyamul bayt 13 14 15 na kowane wata shi ma shigowar Rajab ba zai sa ya ajiye ba ko kuma ya kasance yana yin azumin Litinin da Alhamis shi ma dan watan Rajab ya shigo ba zai sa ya ajiye ba, saboda haka zai yi ta yin azumin sa kamar yanda ya saba. Saboda haka ansar Sa'id ibn Jubair ga wanda yayi masa tambaya tana nuna maka cewa babu wani hadisi ingantacce akan falalar azumin watan Rajab. Dan da akwai shi ya kamata ya karanto ya ce eh naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ko naji Abdullahi dan Abbas ya ce Annabi ya ce wanda ya azumi watan Rajab yana da lada kaza. Abinda ba ya tabbata kamar yake cikin Musannaf Ibn Abi Shayba da wanansa, abinda ya inganta shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam afwan Abdullahi Umar Ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan ya gama su yin azumin watan Rajab yakan bude musu wuta kuma ya kawo abinci ya ce sai sun ci, ya ce kulu fa inna hadha shahrun tu'azzimuhu ahli al-jahiliyya, ku ci ku ci ku kare wannan azumin saboda wannan watan a jahiliya ne ake girmama shi, mutanen jahiliya su suke girmama wannan watan. Haka nan shi ma ɗansa Abdullahi dan Umar kana ya karahu kamar yadda ya zo a cikin ruwaya. Saboda haka wannan shine abin da ya inganta daga sahabbai cewa watan Rajab ba shi da wata falala tashi ta musamman, amma ga wanda ya saba yin azumi na yau da gobe na nafila shigowar watan Rajab ba zai hana shi ya ci gaba da azuminsa ba, wanda wannan shine abin da hadisin da shi Sa'id ibn Jubair ya kawo. Dan na san wani zai iya ɗauka a matsayin falalar watan Rajab, kaga a nan sai dai ya zama hujja a kansa ba gare shi ba. Sai wani wanda yake tambaya akan menene ingancin wasu hadisai da ya rubuto. Na farko hadisin ana wa khatim ana wa kafirul yatim ne yasa wa khatim, to ban san da sauraro yake yi dan da bakin boko ya rubuta, to ban sani ba sauraro yake yi daga bakin wani yana rubuta ko ku a ya dai haddace haka. Dan wa khatimul ma yasa ana wa kafirul yatim ka hataini fil janna, ni da wanda yake khatibu abinan kafirul yatimi mai renan maraya wanda yake rike da maraya yana kula da shi, haka muke da shi a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashara bi sababa wal wusta, yadda da manuniya da yadin tsakiya haka muke, wato dab da dab muke da shi a ranar gobe kiyama muna tare, wato makota ne. Hadisi ne sahihi yana cikin sahih al-Bukhari hadisin Sahal ibn Sa'ad, hadisi ne tabbatacce wanda Sahal ibn Sa'ad ya rawaito shi. Akwai kuma hadisi na gaba da yake cewa me ya ingancin sa, man takallama yawmal jum'ati wal imam yakhtub fa huwa kamathal al-himar yahmilu asfara, wannan hadisi ne dhaifi, hadisi ne mai rauni yana cikin Musnad Imam Ahmad, a sanadin sa akwai Mujalid ibn Sa'id cewa wanda yayi magana liman yana huduba, to kamar jaki ne wanda yake dauke da wagagen littattafai. Hadisin yana da rauni cewa man qala li akhihi uskut fala jum'ata lahu, shine karshen hadis, wanda ya cewa dan uwansa yi shiru ba ya da juma'a. Abinda ya tabbata man qala li akhihi uskut wal imam yakhthu faqad laga, yayi yasashiyar magana, wanda ya tabbata kuma shi ma wanda ya tabbata, amma hadisin Abdullahi dan Umar, magana Abdullahi dan Umar amma ba hadisi marfu'i ba, yana cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba. Sai kuma yace hadisin da yake cewa wanda ya sallar asubahi ya zauna a masallaci yana ambaton Allah har rana ta hudu, sannan yayi sallar raka'a biyu yana da ladan hajji da umara, wannan shi ma hadisi ne hasan, akwai ruwaya sahihiya ma a cikin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani, hadisi ne tabbatacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi man salla salatal ghadati fi masjidi jama'a, wanda duk yayi sallar asubahi a cikin masallacin jama'a, thumma thabata fi majlisihi hatta salla duha fa falahu ka ajri mu'tamirin aw hajjin hajjatuhu wa tamman hajjatuhu wa umratuhu, wanda yayi sallah a masallaci na jama'a, wato yayi sallar jam'i, sallar asubahi a masallacin jam'i, sannan ya zauna inda yake yana ambaton Allah har lokacin walahai, har lokacin rana ta daga, ta huro ta daga, ya tashi ya raka'a biyu, to yana da ladan wanda ya umara da hajji, cikakken ladan mai umara da hajji. Hadisi ne ingantacce. sai kuma wanda yake tambaya game da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda mu ambace shi dazu a cikin ansa mu ta farko cewa annabi take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallatin raka'a hudu salli arba'a فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلي أربعا ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلي ثلاث ركعات النبي يا كسن جينا سلى ركعة هلو تشي كدك تنبي سوانسو لكنسو يشي سنة يقوم سلاة الوصر ركعة هلو كدك تنبي سوانسو لكنسو سنة يسلى تركو ويؤكو توشيني يكي تشيوا shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama ne a kowace raka'a biyu ko ku sai yayi hudu saboda ya ji wani malami yana cewa masu yin tarawihi hurhudu su daina dan ba haka sifar take ba to wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan wasu daga cikin malamai musamman malikiya suna fadar wannan cewa raka'a hudu din yana zama yayi sallama a raka'a biyu suna hujja da salatul layli masna hadisin Abdullahi ibn Umar suka ce wannan hadisi salatul layli masna ya nuna wannan raka'a hudu din yana yin biyu yayi sallama sannan ya sake biyu yayi sallama saboda ba zai ibada umarni ba shi ya saba a yadda su suka ce ce ya ce salatul layli masna kuma ya zai shi yayi hudu saboda haka suka ce wannan hadisin zai fassara wannan wasu kuma suka ce summa din nan da aka karkata summa in yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama hudu kenan ce sai ya dan kwanta ya dan huta sannan sai ya tashi shi yasa suka aka kawo summa to ruwan da dai tawili ne amma ba shine zahirin hadisin ba zahirin hadisin shine kamar yanda wasu malamai suka tafi kamar Abu Hanifa da wannansa cewa ana nufin raka'a hudu kuma akwai hadisi muttafaqun alaihi na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda shi ba zai dauki wannan tawilin ba hadisin yana nan cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin aisha da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 rak'a 11 rak'a yutiru bi khamsin la yajlisu illa fi akhirihinna tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin rak'a 11 yana yin wutiri da guda 5 baya zama sai a ta karshe kaga 5 baya zama sai a ta karshe kaga babu masna anan so kalmar da tayi amfani da ita anan ta yanke dukkan wani tawili da mutum zai iya cusawa hadisin ce la yajlisu illa fi akhirihinna baya zama sai a ta karshe saboda ka sai yayi 5 a hade 5 dinnan sune wutirinsa sai yayi 5 a hade baya zama sai a karshe saboda ka yana daga cikin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ko yayi bibi ko yayi hurhudu ko ma yayi a hade gaba daya yayi 5 a hade ko yayi 7 a hade ko yayi 9 a hade wannan duka ya tabbata cikin sifofin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dare saboda haka babu dalilin da zai sa ya hana in ya fahimci bibiyin ne to yayi bibiyin dan shi ma sunna ne ba a hana ba amma kai ya hana wani abu da ya riga ya tabbata a sunna saboda jin cewa akwai wasu daga cikin malamai da suka yi wannan tawilin to sai wanda yake tambaya hukuncin kudin da ya saura ga mutum yayin da aka ba shi transport allowance da hotel allowance da feeding allowance akan wani aiki a office da aka tura shi kuma kudin yayi saura to yaya zai cinye ko ko a zai dawo da su office to ya danganta da yadda tsarin yake idan tsarin ma'aikatar ko gwamnati in gwamnati ce in ma'aikata ce tsarin ma'aikatar yayin da aka dora maka wani aiki aka dauki kudin da za ka yi amfani da su lokacin da kake wannan aiki na kama hotel na shiga mota na cin abinci aka danka haƙƙin ka ne ya zama naka a ka'idar da take rubuce to wannan naka ne ko da ka tafi ma da kafa kai ta tafiya baka shiga motar ba ka je baka kama hotel din ba to kudinka ne in haka aka tsara to kudinka ne in kuma an baka ne akan cewa in ka buƙaci gurin zama ka iba a ciki kai in ka buƙaci abinci ka iba a ciki ka ci abinci abin da ya saura kuma a ka'ida ka dawo da shi to kaga anan akwai wata ka'ida dole ka bi ta so ya danganta da menene aikin ya gudana akan sa so kai kasan wanne office kake magana akan sa so haka in office din daman haka kaida take in an baka ana nufin naka ne kai sawa'un ka shiga motar baka shiga ba ka shiga hotel ka kwana a gidan wani abokin ka kaje ka kwana motar mai tsada mai arha ka hawo wannan duya rage naka kai dai kaje kai abin da aka sa ka kaje kai ka dawo a samu wannan biyan bukata shikenan sauran abin da ya saurara naka ne to wannan babu komai dan ka rike naka ne in kuma an baka ne da kai amfani a ciki ka taba in an gama sauran abin da ya zama canji ka dawo da shi to wannan ka dawo da shi wannan amana ce to ina gama hakura da tambayoyin nan ko magana mai tabbai
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن kuma ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga Adam fa sajadu sai suka yi sujjada gare shi illa iblisa sai dai iblis kana min aljinni ya kasance daga aljannu fa fasaqa an amri rabbihi sai ya fita daga da'ar ubangijinsa afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa a matsayin masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin shi gare ku maƙiyi ne ko su gare ku maƙiya ne bi'sa lizzalimin badala tir da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu a jiya mun yi bayanin abin da ya shafi mala'iku da yadda suke da kuma irin sujjadar da aka ce wa su yi wa annabi adam alayhis salam kuma dukkaninsu sun yi sujjada kamar yadda Allah ya ce fasajadu dukkaninsu babu wani mala'ika da bai yi sujjada ba har jibrilu har mika'ilu har israfil dukkaninsu shi yasa Allah ta'ala ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u saboda babu wani mala'ikan da bai yi ba shi yasa dukkan alamomin karfafawa suka tabbata a cikin wannan jumla fasajadal mala'ikatu al mala'ikatu alif da lam din na istigraqul jins ne saboda haka yana nufin dukkan ilahirin mala'iku babu wani mala'ika da bai shiga cikin karkashin kalmar al mala'ikatu ba sannan aka ce kulluhum kullu wanda taukidi ne kullu ita ce ummul babi mai a cikin babin umum sannan aka sake cewa ajma'un gaba daya to kaga waɗannan mu'akkidat din duka suna nuna cewa babu wani mala'ikan da bai yi ba saboda kan maganar da wasu daga cikin malamai suka ambata na cewa wasu daga cikin mala'iku ne aka umarta su yi wannan sujjada banda wasu magana ce mai rauni koda kuwa wasu daga cikin malaman tafsiri sun rubuta wannan saboda haka kuma kalmar ajma'un tana nuna cewa a lokaci guda suka yi masa sujjadar a lokaci guda suka yi ba wannan yayi ya tafi ba wannan yayi ya tafi ko a duk gaba daya Allah ce su yi gaba daya suka faɗi suka yi wannan sujjada illa iblisa sai iblis wannan istisna'i malamai sun tattauna akan sa illa iblis ana maganar mala'iku su aka ce su yi sujjada wa in qulna lil mala'ikati su ne aka ce su yi sujjada sai aka ce kuma sai iblis to shin shi ma iblis cikin su yake ko ku a shi kuma wata halitta ce daban ba mala'ika ba to da yawa daga cikin malamai suka ce wannan istisna ne munqati ba shi da alaka da su istitogaciyar wannan togaciya ce da malamai suke kira istisna munqati domin shi iblis baya daga cikin mala'iku shi daga cikin aljanu yake bisa yadda da dama daga cikin magabata suka tafi akan wannan magana kamar Al-Hasan Al-Basri, kamar Ibn Shihab, Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Al-Zuhri, kuma wannan shine zabin Az-Zajjaj Ibn Kathir, kuma shine abinda masana tafsiri din nan Al-Alusi da Ibn Ashur da Muhammad Ibn Al-Amin Al-Shantiti, Muhammad Al-Amin Al-Shantiti da Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen da sauran malamai da dama daga cikin malamai na baya-baya suka tabbatar da cewa Iblis ba mala'ika bane, wata halitta ce daga cikin aljanu. Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim sun fitar da riwaya daga Al-Hasan al-Basri yake cewa qatala Allahu aqwaman za'amu anna Iblis min al-mala'ika wallahu ta'ala yaqulu kana min al-jin. Yace Allah ya la'anci ko Allah wadaran mutanen da suke cewa Iblis yana daga cikin mala'iku. Gashi Allah yana cewa kana min al-jin, wato Al-Hasan al-Basri yana tsatsaurara magana ma akan wannan sha'ani, cewa gashi Allah ya ce kana min al-jinni, sannan wani ya ce mala'ika ne. A Ibn Jarir da Abu Shaykh a cikin littafin sa, Abu Shaykh Ibn Hayyan a cikin littafin sa, Ibn Hibban a cikin littafin sa Al-Azama ya ruwaito shi ma daga Al-Hasan al-Basri yana cewa ma kana iblisu min al-mala'ika tarfata 'aynin wa annahu la asl al-jinni kama anna adama aslul ins. Ke cewa mala'ika abin nan iblis bai taba kasancewa daga cikin mala'iku ba, shi asali ne na aljanu, shi ne asalin aljanu kamar yadda annabi adam yake asalin mutane. Haka nan al-alusi a cikin tafsirin sa ruhul ma'ani yake cewa iblis yana daga cikin aljanu, gabanin sa akwai wasu aljanu da Allah ya halitta, gabanin iblis akwai aljanun da Allah ya halitta suka halaka, ya zama da babu wani wanda ya saura daga cikin su sai shi. Don haka faljinnu washayatinu al-yawma kulluhum min zurriyati, da aljanu da shaydanu na yanzu gaba ɗaya daga zurriyar sa ne. Fa huwa fil jinni kanuhin alayhi salam fil ins, shi matsayinsa a cikin aljanu kamar matsayin annabi Nuhu alaihi salam a cikin mutane. Kun san annabi Nuhu alaihi salam shi ne abul bashar al-thani, shi ne uban mutane na biyu. Ubanmu na farko shi ne annabi Adam da aka yi tufana, Allah ta'ala ya ce waja'alna zurriyatahum al-baqi, ya zama da zurriyar annabi Nuhu su suka yi saura, saboda haka sai ya zama shi ne uban mutane na biyu. To haka shi ma iblis yake a cikin aljanu, shi ne uban aljanu na biyu. Wasu daga cikin malamai sun ce istisna'in muttasil ne, iblis shi ma mala'ika ne, kuma mala'ika ana kiransu aljin saboda dukkaninsu ba a ganinsu, ana kiransu aljin saboda dukkaninsu ba a ganinsu. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, aljinnati ana nufin mala'iku, shine su ne waɗanda larabawa suka rika cewa ‘ya’yan Allah ne, suka sanya wata nasaba ta haihuwa tsakanin Allah ta’ala da mala’iku. Dukkaninsu ana kiransu aljin, in ji su waɗannan masu wannan ra’ayi kasancewar ba a ganinsu, duk abin da ba a ganinsa ba ka ganinsa sunan shi jin. Falamma janna alaihi al-layl, wato dare ya rufe, bizan baya ganin ko tafin hannunsa, shi ne ma’anar janna. Shi yasa jariri a ciki ake kiransa aljanin, aljani, saboda yana ciki ba mai ganinsa, sai an haife shi sannan zai fito sarari. To suka ce to su ma mala'iku za ana ce musu aljin, don haka kana min aljinni ana nufin kana min almala'ika, kana min almala'ika, aljin din nan almala'iku ake nufi. Wasu suka ce a kana min aljinni, wato ya kasance daga aljanu, ma'ana daga da lokacin da aka umarce shi ya sujjada, yake yin sujjada, sai Allah ta'ala ya rikidar da halittarsa ta koma ta aljani, shi ne ma'anar kana min aljinni a faɗarsu. Ko kuma a kana min aljinni ya dace shi ma da irin halayyar aljanu, saboda sun saba wa Allah, a da can Allah ta'ala ya halaka su, to shi ma yanzu ya zama kamar su, duk da cewa asalinsa mala'ika ne. Wasu suka ce su aljin, shi iblis yana daga cikin wani sinfi, wani dangi na mala'iku, sunansu aljinnu, sau haka shi daga cikinsu ya fito. Su waɗansu mala’iku ne waɗanda suna a sama ta kusa, a sama duniya, suna kuma akwai wasu a ƙasa, shi kuma shi ne kamar babbansu. To duka waɗannan maganganu ne masu rauni, duk waɗannan maganganu suna da rauni. Ibn Taymiyya alaihi rahmatullah a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa wasu daga cikin malamai sun sanya Iblis a cikin mala'iku saboda jin cewa an umarce su su yi sujjada kuma har da shi a ciki tunda da Allah ce wa isqulna lil mala'ikati isjudu li adam shi ma yana cikin wadanda aka umarta da sujjada to sai suka ce to shi ma yana ciki shi ma mala'ika ne kenan wasu ka ce a'a shi aljani ne saboda yana da zurriya yana da ya'ya mala'iku mala'iku kuma ba sa haihuwa mala'iku ba a sifanta su ma da cewa akwai wata mala'ika mace ba a sifanta su da unusa waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatu wa yusalu sauraka mala'ika ba a sifanta shi da cewa mace ne to amma ana koyar cewa namiji ne kamar yanda islamiya ake koya mana ba maza bane ba mata bane ba mata bane wannan nasi ya zo da haka ba maza bane nasi bai kore ba saboda haka babu dalilin da zai saka kore saboda haka ka bar su a haka duk lamiran da aka yi amfani da su wajen ambatan mala'iku a Qur'ani lamiri ne na namiji ba lamiri ne na mace ba an kore kuma kasancewar su mata to kuma ta hanyar haduwar namiji da mace ake samun tawalut ake samun zurriya shi kuma Iblis an tabbatar da yana zurriya yana da zurriya kamar yadda yazo a wannan aya fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni ashe yana da zurriya ya hayayyafa to tunda ya hayayyafa to ba mala'ika bane to saboda haka Ibn Taymiyyah yake cewa duba da cewa yana cikin mala'iku yayin da aka ce su yi sujjada ga Annabi Adam kuma umarnin ya shafe shi to wannan ya sa wasu suka ce yana cikin mala'iku duba da cewa kuma yana da zurriya yana da jama'arsa to shi ya sa wasu suka ce ba mala'ika bane sannan kuma shi an halicce shi da wuta mala'iku kuma da me aka halicce su da haske khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin mala'iku kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin saboda su daga haske aka yi su shi kuma daga wuta aka yi shi kaga ba asalin su ɗaya bane madda din da aka yi shi ba ita ce madda din da aka yi mala'iku ba sinadarin sa ba shine sinadarin mala'iku ba shine sinadarin mutane ba saboda haka in aka yi la'akari da cewa yana cikin mala'iku lokacin da aka ce su yi sujjada shine za a lissafa su daga cikin mala'iku bi itibari suratihi gashi nan a cikin mala'iku tare yake da su tare suke bautar Allah don haka ubarnin Allah da ya ce su yi sujjada ya shafe shi bai ji cewa ba shi ba ai da Allah ta'ala ya tambaye shi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta bi yadi me ya hana ba kai sujjada ga wanda na halitta da hannuna ba ai bai ce saboda baka ce in yi ba bai ce saboda ni Iblis ni jinnu ne kai kuma mala'iku ka ce bai faɗa haka ba saboda ya san cewa Ubangiji ta'ala ya umarce shi ba mana aka Allah tasjuda idh amartu qala ana khairun minhu an sadda ya bayar ana khairun minhu ni na fi shi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wannan ita ce an sadda ya bayar malamai suka ce saboda mala'iku suna da daraja sama da tashi idan aka zo guri aka umarci masu manyan mukami a gurin da cewa in wane ya zo akwai mai manyan masu manyan mukami a guri akwai kuma mai karamin mukami sai aka shigo aka ce in wane ya zo duk ku tashi ku je ku gaishe shi gwamnoni ne amma akwai ciyaman a cikin su zaune amma duk gwamnoni ne na jihohi sai wani ciyaman guda ɗaya a ciki ya rako wani gwamnansa sai shugaban ƙasa ya fito ce to wane zai shigo nan baƙo muka yi da Allah in ya shigo a je a gaishe shi in an shigo sai ciyaman ya zauna ya ce gwamnoni aka ce da shugaban ƙasa ya zo ce gwamnoni in ku gwamnoni na idan wani ku gaishe shi sai ciyaman ya zama shi kuna ga ba za a hura shi ba za a hura shi tunda har an umarci na sama da shi to babu shakka shi ma umarnin ya shafe shi to tunda har an umarci mala'iku waɗanda suna sama da Iblis to babu shakka shi ma ya san umarnin ya shafe shi shi yasa bai ba da hujjar cewa umarnin bai shafe shi ba don haka ya san da shi a ciki sai dai kawai ya kawo wata hujjarsa daban wacce da ita ce yake kokarin ya toga cikinsa Allah ce illa Iblis kalmar Iblis wasu malamai sun ce kalma ce ta larabci asalinta kuma daga kalmar iblas al-iblas aka sako ta wa yawma taqumu sa'a yublisul mujrimu yublis shine fitar da kauna dai ba tsammani fitar da rai akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun sai aka kalmar mublisuna tana nufin sai dai ba kauna daga iblas to daga nan aka samu iblis to sai dai idan muka lura cewa kalmar iblis a larabci mamnu'un ne min as-sarf alamiya kadai ba za ta san hana ta zama mamnu'un min as-sarf ba sai idan akwai ujma shi yasa wasu malamai wanda kuma sun fi gaskiya da yawa daga cikin malaman lugha suna goyon bayan wannan maganar cewa asalin kalmar iblis kalma ce wacce take ajamanci ne sannan aka mai da shi larabci ajamiyyun mu'arrab ne saboda haka al-ujma wal alamiya su suka hana shi ya zama shi yasa ya zama mamnu'un min as-sarf saboda haka iblis shine sunan yanka da ake kiran wannan babban shedani da shi da an ce iblis to shi ogan nasu gaba daya shine akbaru shayatin min al-jinni a cikin danin da ke cikin aljanu gaba daya shine babban su shine ogan su akan kira shi da ash-shaytan akan ce masa ash-shaytan kamar yadda yazo fa azallahuma ash-shaytan anha fa akhrajahuma mimma kana fi fa waswasa lahum ash-shaytan ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawakum min al-janna kaga kalmar ash-shaytan ash-shaytan ana iblis din ake nufi fa azallahuma ash-shaytan anha fa akhrajahuma mimma kana fi Allah yana magana game da annabi adam da hawwa alaihi assalam yace shaytan ya zamar da su game da wannan itaciya suka ci kaga shaytan aka kira mu shi ana nufin shi iblis din haka nan fa waswasa lahum ash-shaytan shaytan ya musu waswasi ana nufin shi iblis ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kada shaytan ya fitine ku ana nufin wa ana nufin iblis don haka ana kiran shi iblis ana kiran iblis da shaytan duk da cewa kalmar shaytan ta kunshi dukkan wani ashirari mai barna a doran kasa mai kokarin kawo bata ba shiriya ba duk wanda yake kokarin kawo bata da barna a doran kasa sunan shi shaytan shi yasa aka samu shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura ake samun shaydanu a cikin mutane a samu kamar yadda ake same su a cikin aljanu don haka kalmar shaydan akan yi amfani da ita tana nufin shaydan wannan iblis akan yi amfani da ita kuma ana nufin dukkan wani wanda yake biyayya ga iblis ya kama hanya irin tashi shi ma sunan shi shaydan sawa'un daga cikin aljanu ya fito ko daga cikin mutane ya fito shi yasa Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu wa dharhum ma yaftaru ubangiji ta Allah ce haka nan muka sanya ma kowane annabi muka sanya masa makiya masu fada da shi shayatinal insi wal jin shaydanun mutane da aljanu sashin su yana yi wa sashi wahayi da maganganu na rudi wato sashin suna rudar sashi da wasu maganganu to saboda kaga anan Allah ta'ala ya kirawo kangararrun cikin mutane da sunan shaydanu Allah ce fa fasaqa an amri rabbi sai ya fita daga biyar Allah fasaqa ay kharaja an ta'ati rabbi sai ya fita daga yi wa Allah da'a wasu suka ce fasaqa an amri rabbi ay kharaja bi mashi'ati an din nan bi an ce bi ma'ana ba'u sababiyya ay bi mashi'ati rabbi bi mashi'ati zalika mashi'a yu'abbaru anha bil amr suka ce fa fasaqa an amri rabbihi wa tusiyya fita daga biyar Allah da umarnin ubangijinsa wato da sababin wato da mashi'ar ubangijinsa da ganin damar Allah ta'ala inda Allah ta'ala bai ga dama ba babu wani abin da zai kasance ko da karfi sai iblis yayi biyayya to amma ubangiji ta'ala ya bashi wannan mashi'a din ya bashi wannan dama din har ya iya wa Allah ta'ala bore da Allah ta'ala ce kana min aljinni wanda yana nuna maka kamar ana so maka ishara zuwa ga sababin da yasa shi ya bautsi shi ba mala'ika bane yana daga cikin aljanu aljanu kuma dabi'ar su shine at-tabarrut dabi'ar su shine taurin kai saboda sinadarin da aka yi su sinadari ne wanda ya sifanta da wannan shine ita ce wuta wuta sinadari ne wanda ya fuskanta da sifanta da taurin kai da takabbur sabanin tabo sabanin haske shi yasa ba ta takuwa shi yasa wuta ba ta takuwa saboda aka ce ko mahaukaci ya san yaro aka ce ko yaro ya san wuta saboda ita ba wanda za ta kyale amma ta ko sai ka zo ka kwaza ya shiga ta ko ya fita lafiya haske kan wannan abin ne imani to saboda shi dabi'ar sa dabi'a ce ta sinadarin da aka yi shi sinadari da aka yi na aljanu shine nar saboda ka wannan dabi'ar ita ta sa shi ga umarnin Allah amma ya tibire saboda ka ishara zuwa ga kana min aljinni dan a fito maka da cewa ga asalin sa والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا تو wannan tasirin asali kenan duk da cewa a cikin su akwai wanda ya da'a ga Allah ya yi imani Iblis shi karan kansa ya faɗi dalilin da yasa ya kiwa annabi Adam alaihi salam sujjada shine jin cewa shi a daraja a matsayi a daukaka yafi annabi Adam shi ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni aina fi shi saboda ni da wuta kai ni shi kuma da yuku kai shi a asjudu liman khalaqta tina yanzu wanda ka halitta da tabo shine zan yi wa sujjada wanda ita ce hujjar da shi yasa bai masa sujjada ba wannan hujja ta shi ita ce Allah ta'ala ya kirawo da girman kai ya kirawo da girman kai kullal lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam sai suka yi sujjada illa iblis sai iblis aba sai ya ki kasa kasa ya kiya wastakbara kuma yayi girman kai don haka wannan jiji da kai da ya nuna cewa ai shi yafi karfin a ce yayi wa Adam sujjada don haka ba zai yi ba ko kuma alfahari da asalin sa yafi na Adam cewa shi dan asali ne don haka asalin da yake shi da shi yafi na annabi Adam yana haka ba zai gaishe shi ba wannan shine Allah ta'ala ya kira girman kai saboda haka duk wanda zai alfahari da asalin sa ya kiwa Allah biyayya ko ya alfahari da matsayin sa ya kiwa Allah biyayya ko dukiyar sa ko ƴaƴan sa ko wani matsayi da Allah ya bashi to babu shakka wanda ya kama hanyar shedan ne sunan wannan abin da yake yi sunan shi girman kai shine Allah ya ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa a matsayin masoya ba ni ba kaga wannan ya nuna kenan iblis yana da zurriya to shin zurriyar shi ma ya hayayyafu wasu wato shi ma yana da ƴaƴa sannan akai ta samu kuma hayayyafa a cikin zurriyarsa ko ku a menene ake nufi al-imam ash-sha'bi amir ibn shurahbil wani mutum ya zo ya tambaye shi yace da shi hal iblis zurriya wai ko iblis yana da ƴaƴa sai yace da shi inna zalika ursul lam ashhadu ce ai wannan dauran auren ba da ni aka yi shi ba ce ban samu halartar wannan dauran auren ba bare san yana da ƴaƴa ko ba ƴaƴa saboda ka san akwai masu irin wannan tambayar ta kwakwa tambayar da ba za ta kare shi da komai ba mutum yayi ta buga maka waya yayi ta miss call sai ka daga ya ce mallam ina so a gaya min sunan Fir'auna ne na gaskiya to yanzu fi sabilillahi wannan duk ubar waya da kake min ka hana ni sakat saboda kawai ka ji sunan Fir'auna na gaskiya to shikenan in ka ji sunan shi na gaskiya sai me sai ka kara wani lada ko ku a wani abu zai taukare maka a lahira ka bar shi kawai Fir'aunan sa to irin waɗannan tambayoyin za ka rika jin su wani ma sai ya ce maka mallam a islamiyya ne aka ba mu assignment dan Allah malaman islamiyya ku rika ba wa dalibai abin da za su amfana amma ku ba ka ba su ka ce waye gano maka wai sunan fir'auna na gaskiya ba ya da wani amfani to sai ka ji irin waɗannan tambayoyin ne kai masa tambayar da zai karu da ita ce kaje ka samo min sunayen sahabban nan goma da aka ce yan aljanna ne wanda ake ce musu asharatul mubashirin bil janna wannan za ta amfane shi ko ba zai amfane shi ba zai amfane shi ya san su waye waɗannan ya san sunayen su yayi koyi da irin ayyukan su to shi ne yace shi wannan daurin auren ba da shi aka yi ba yace to kuma can sai na tsaya nayi tunani sai na ji ai Allah ya ce wa zurriyatahu afatattakhizunahu wa zurriyatahu sai na san cewa ai ba za a samu zurriya ba sai an yi aure sai na ce da shi eh yana da yaya Qatada ibn Da'ama yana cewa su ma shaydanu yatawaladuna kama yatawaladu banu adam wahum aktsaru adadan, suna hayayyafa kamar yanda dan adam yake hayayyafa, sun ma fi ɗan adam yawa. Imam Shankiti a tafsirin sa Adwaul Bayan yake cewa wannan ayar da muka karanta, inda Allah ya ce wa zurriyatahu, ce gudan dalili ne da yake nuna cewa shaydan yana da zurriya, cewa ba shi da zurriya kamar yanda wasu malamai suka faɗa, ya saba ma wannan aya karara kamar yanda ka gani. Kuma duk abin da ya saba wa Al-Qur'ani, sarihin Al-Qur'ani yace fa huwa batilun bila shak, wannan maganar ba gaskiya bace, a bar jefarwa ce ko shakka babu. Yace walakin tariq, walakinna tariqahu, tariqahu walakin tariqatu wujudi naslihi hal hiya an tazwijin aw ghayrihi la dalila alaiha min nass sarih. Sai dai ta yaya yake hayayyafa, shi ma sai yayi aure, wato kamar yanda dan adam sai ya aure zai samu yaya, ko ku a'a akwai dai hanyar da shi yake hayayyafa. Yace to wannan babu inda nassi ingantacce ya tabbata ya mana bayani, duk da cewa akwai buga-buga da akai ta yi, za ka yi ta samun maganganu, waɗannan su ce kaza, waɗannan su ce kaza, wasu ce ƙwai yake yi, duk ƙwai biyar in ya tashi zai ƙyanƙyashi gari guda, wai ƙwaya yake yi guda biyar, wasu ce shi ne mijin, shi ne matar, shi kaɗai, saboda haka shi yake wa kansa ciki ya hayayyafa. To duk waɗannan maganganu ne waɗanda ba su da asali, malamai sun yi ta yin su amma ba wani mai tushe. Allah dai ya ce mana yana da zurriya. Shi yasa Abu Nasr Al-Qushayri yake cewa a dunkule Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa Iblis yana da mabiya, yana da zurriya, kuma waɗannan mabiyan nashi su suke wa ɗan ƴaƴan annabi Adam waswasi, kuma su ne maƙiyansu. Amma ta yaya suke hayayyafa su yawaita, to wannan abu ne wanda yana buƙatar a samu nassi sahihi wanda zai tabbatar da wannan. Saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana yana da zurriya, yana da zurriyarsa. Akwai asar da aka ruwaito, ko wani asar da aka ruwaito na Mujahid wanda yake nuna cewa akwai wasu sunaye na wasu ƴaƴa ko zurriyar Iblis, ko wasu shaidanu da aka babbasu sunaye, aka ce shi wane sunan shi kaza, wane sunan shi kaza, kamar a ciki Ibn Athiyya ya kawo abin Qurtubi ya kawo, duk da sun soke wannan cewa akwai Zalambur. Zalambur wai shine shaidanin da yake aka wakilta masa da kula da kasuwa, saboda haka shi yake zuwa ya kafa tutar tsakanin sama da ƙasa, ya kafe ta a bakin ƙofar shagon wanda zai riga kowa buɗe shagonsa, da kuma wanda zai zama shi ne na ƙarshen rufe shagonsa, a nan zai kafa tutarsa, shi Zalambur. Akwai Sabr, shi kuma shaidanin saban Allah ne da husuma, mai kawo rigingimu a kasuwa, shi kuma sunan shi shaidan Sabr. Akwai Miswat sun ce shi kuma shi ne shaidan ɗin da yake yaɗa jita-jita, sunan shi kenan. Yanzu nan sai yaɗa jita-jita a rasa waye ya faɗe ta, ashe shi ne ya fito ya faɗe ta, aka neme shi kuma aka rasa. Akwai kuma wai shi wani Dasim, shi kuma Dasim wai shi ne yake nuna wa mutum aibubbukan iyalinsa, da ya shiga gida bai yi bismillah ba, bai ambaci Allah ba, sai ya ga an aje buta ba inda ya kamata ba, ya ga an aje masa wani abu, wasu kwanuka ba inda ya dace ba, ya je ya gaba gyara masa gadansa ba, wai shi wannan Dasim ɗin shi yake yin haka. Har aka yi wata ruwaya daga Al-Amash, in ya shiga gidansa in ya ga kaya ba inda yake mata aje ba, ya ga an watsar da wannan, ya fara faɗa, sai kawai ya tuna Dasim, sai ce Dasim, sai ya fasa. To duk waɗannan abubuwa da aka ambata ba su inganta ba. Abinda ya tabbata sahihi na sunan wani shaidan guda ɗaya, Khinzib, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa shi ne yake son gawa mutum waswasi yayin da yake sallah, wanda hadisinsa hadisi ne tabbatacce, yana cikin Sahih Muslim. Wannan ya tabbata akwai wannan, Annabi ya faɗi sunansa. Akwai Walahan, mai sanya waswasi a alwala, hadisinsa yana cikin Sunan Tirmidhi, amma hadisin wannan bai inganta ba. Za mu dakata a nan, duba da cewa lokaci ya yi, gobe insha Allah za mu ƙarƙare tafsirin wannan aya domin mu shiga ta gabanta. Abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure, Allah ya zai mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.